ayyan in kai yaudara ga janibin musulunci ko ga janibin manzon Allah, to mutum zai rizkar da shi da wayannan, domin hararin manzon Allah, Allah yana kishin wannan halala ta manzon Allah. Summa yuraduna, sannan za a juyar da su fil akhirah, a cikin alahira, ila azabin adim, zuwa azaba mai girma. Kasan wanda suka yi tukhallifi ga barin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuka sun kashi gida uku. Akwai wa'inda su munafiƙai ne, suka zo suka yanki handari, suka yi uzuri, suka shirya ƙarya, suka yi uzuri ba su samu fita ba. Akwai kuma wa'inda su ba munafiƙai ba ne, salihan bayi ne, amma su ba su zo sun yanki handari ba, su ne za a yi maganarsu nan gaba. An jirkirtar da lamarinsu, su an ce su je su nemi handarin, ba su je ba. Aka jinkirtar da lamarinsu sai abinda Allah ya hukunta da su. Akwai kuma wasu, su ne na ukun gasanin za a yi maganarsu. Allah ya ce wa akharuna, da kuma wasu mutanen, i'tarafu bi zunubihim, su sun yi furuci da zunubansu. Khalaqu amalan salihan, sun cuɗa aiki nagari. Shi ne dacin sun fita tare da manzon Allah, sun taimaki manzon Allah, sun jihadi tare da manzon Allah. Wa akhara sayi'an, ga kuma sun cuɗanya ci da wani aikin kuma wanda yake mummuna. Shi ne rashin fitarsu yanzu a yakin Tabuka. Su ne su shida. Daga cikinsu akwai shi Abu Lubabata. Abu Lubabata yana daga cikinsu. Akwai Aus bin Khizani, akwai Salabatu bin Wadi'ata, akwai Ka'ab bin Maliki, akwai Muraratu bin Rabi'i, da kuma Bilhilal bin Umayyata. Daga ciki kwaya uku su ne murjauna, su ne aka jinkirtar da su, hukuncinsu zai zo gaba. Su kuma wa'annan ba su samu damar fita ba, da suka san lalle cewa abin nan da suka yi akwai tashin hankali a ciki, Allah ya bada da wannan lamari ba. Dan haka da suka da an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya to za a dawo gida, sai suka tafi masallaci. Da suka je masallaci, kowa sai je daure kansa, suka sa wuya suka dau, to malam in dai baka shirya da Allah ba, ina zaman lafiya? Su da gaske imani ne a gaban su. Dan haka da suka san cewa abin nan da suka yi kaddara ce, kuma mashiya ce ta Allah, su salihan bayi ne, ba wani faka ce ta hana su zuwan ba. Saboda haka su uku nan sai suka je, kowa sai je daure wuyansa a cikin masallaci, suka ce to su kuma sun komo gurin Allah sai yadda Allah ya yi da su. To shine Allah, suka ce kuma ba wanda zai kwance su in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To dan haka sun ce sun samu kama kwana takwas a daure, wasu malaman sun ce kwana biyar, wasu sun ce kwana uku, wasu kuma sun ce sun fadi wannan haka. Dan haka suna cikin nadama a cikin rashin fitarsu da basu yi da manzon Allah ba. Sai wannan aya ta sauka, asallahu an yatuba alaihim, ya kusanta Ubangiji ya karbi tubansu. Duk inda ya ga asarancan Allah, to tabbas shine tabbas Ubangiji zai karbi tubansu. Inna Allaha haqiqa, Ubangiji gafuru ne, gafara ne, rahim mai jin kai da su. Shi daga cana zalafi Abu Lubabata wa jama'atan, da wasu jama'a da suka daure kawunan su fi sawaril masjidi, a cikin ginshikin masallaci. Lamma balagahum ma nazala fil mutakhallifina, yayin da labari ya zo musu abin da ya sauka akan masu jinkiri ga barin bin manzon Allah. Wahalaku, suka rantse, la yuhilluhum illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ba wanda zai daure su, zai kwance su illa an-nabiy, in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To lokacin da wannan aya ta sauka, fahallahum, sai manzon Allah zo kuma ya kwance su, shikenan Ubangiji kuma ya karbi tuban su. Su kuma wayancan munafikai da mu wancan su sun fada cikin halaka. Khus lokacin da Ubangiji ya sauka cewa an karbi tuban su, su sa Abu Lubabata to duk sai suka ebo dukiyarsu. Wani irin imani ne da su malam, abinda suke nema kawai yaddar Allah da manzon Allah. Shi Abu Lubabata ya ebo dukiyarsa gabaki daya, sai suka kawo manzon Allah, suka ce to gashi nan wannan dukiyar ita ta hana mu mu bi ka ya rasulullahi mu bi ka saboda haka ga dukiyar nan mun rabu da ita ga dukiyar nan dukiya ce ta tsare mu mun tsaya gyaran gonan mu da shi gyara gonan mu har aka ji aka dabu mu samu damar bin manzon Allah ba dan haka ga dukiyar nan mun ba da ita to sai Allah ya ce huzmin amwalihim sadaqatan ya rasulullahi ka dauki sadaka min amwalihim daga cikin dukiyoyin nan nasu tudayhiruhum da zaka tsarkake su da ita wata zakihin biha ka kuma tsarkake su da ita dan haka sai shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki sulusi daga cikin dukiyarsa aka bayar sadaka maimakon da suka kawo dukiyar gabaki da sai shugaba ya ce a ubangiji yayi umanni da aka dauki dukiyarsu amma sulusi suka raba dukiyarsu uku kowanne aka dauki kashi ɗaya daga ciki shi yasa anan mu mazhabin Imam Malik idan mutun yayi alƙawarin yace zai bayar dukiyarsa gabaki daya to abinda zai yi sai ya dauko sulusi sai ya bayar ba zai bayar kuma yazo ya dafa kiyya kuma ya rasa yadda zai ko ko mutun in ya ga alamun mutuwa zai koma ga Allah ko mace mai ciki ko ko mutun yana kan tsakiyar jirgin ruwa kai wasiya da dukiyarka gabaki daya a'a ai a ranar ta zama ba kusa take dukiyar nan ta zama ba taka ba sai dai ka ta san rubi da sulusin dukiyarka dai bisa uku tukunna yawa wa salli alaihim Allah yace kai musu addu'a Allah ya umarci manzon Allah ai musu kai musu addu'a inna salataka sakanul lahum domin addu'arka ya rasulullahi rahama ce gare su addu'a da zaka yi musu wannan jin kai ne gare su saboda addu'arka gare su shine alama cewa ubangiji ya karbi tuban su to shine nan Imam Sawi yake cewa hada fi hayati rasulullahi wannan kuwa a rayuwar manzon Allah ne yawa addu'ar da zaka je manzon Allah ya ma to rahama ne gare ka shi in ka da tsakaninka da manzon Allah lafiya to a gurin Allah ma lafiya shi yasa sunan hankalinsa ya tashi sai ga abin da ya faru ba samu fita ba ga kuma abin da ya faru in ka ga tsakaninka da manzon Allah akwai matsala to tsakaninka da Allah ma akwai matsala tsakaninka da kanka ma akwai matsala to dan haka Allah ya ce inna salataka sakanul lahum kai musu addu'a wannan shine jin kai gare su amma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'ar wanda yake na'ibin manzon Allah wanda yake halifan manzon Allah to wannan kuma ita za a nema ita ce take tsayawa a muqamin addu'ar manzon Allah tunda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah inda zamanin sa yana Abubakar ne to addu'ar sa yana Abubakar ta ishe su ita za ta zuri musu jin kai in sa yana Abubakar ya wuce addu'a sa yana Umar in ba shi sai na Usmanu in ba shi sai na Ali in ba duk sahabban manzon Allah akwai tabi'ai in ba tabi'ai akwai atba'ut tabi'ina in babu su akwai mabiyansu in babu su akwai mabiyansu har yau akwai halifa na manzon Allah da'iman zamani baya wucewa ga barin ahlullahi wanda suke halifofi na manzon Allah Isa yake fada cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi ta'liqan Imam Tirmidhi ya wasalar da shi yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya'i malamai sune warisai na annabawa malamai na Allah wannan sune magada annabawa can hadisin kuma Ibn Majah da Imam Bukhari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa walan tazala hazihi ummata ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ti amrillahi al'umman nan ba za ta wuce ba ba za ta gushe ba akan lamarin Allah har lamarin Allah ya zo ya riske su shi yasa kaga hadisin nan na Jibril bin Mun'im wanda Imam Bukhari ya rawaito yake cewa wata mace ta zo gurin manzon Allah take cewa ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wata bukata sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya nemi da ta dawo wani lokaci sai take cewa ya rasulullahi ara'aita in jitu walam ajidka ya rasulullahi yanzu ka bani labari idan na zo ban same ka ba fa manzon Allah yake cewa illam tajidini fa ata abubakar in dai baki same ni ba ki je gurin sayyidina abubakar kaga abinda manzon Allah ya nuna a wannan hadisin cewa duk abin da yake gurin san an zo manzon Allah bayanin sai na Abubakar zai yi idan ta zo babu Abubakar ai sai na Umar yana nan in ta zo ba Umar sai na Usman yana nan in ta zo ba wannan albaya nan daga nan haka zai tattafiya har ila yawmul qiyamati har ila yawmul qiyamati haka zai dinga tafiya da'iman duniya yadda za ga da'iman duniya akwai lalatattu wanda suka kai mutuka a cikin lalata halifofi na Abu Jahalin wanda gai saboda tsananin lalace wasu hashe din fito musu yake ku to har yanzu akwai wannan ran saboda tsananin tijara sai ga yana mahadabar shedanu sune masa wahayin sharri to akwai kuma na kirki suna nan wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake musu ilhama wahayi na ilhama na alheri a cikin babulun su kamar yadda yake fada a cikin hadisi muslimu laqad kana fi mamma ba qablakum rijalun yukallamuna wa tarwaya muhaddasuna alafazin buhari ne zo yukallamuna a cikin wanda suka wuce a gabaninku manzo Allah yake cewa akwai wanda ubangiji yake zantar da su a cikin gaibin sa a cikin babulun su manzo Allah ya ce laysu bi anbiya'a kuma ba annabawa bane su ba annabawa bane amma ubangiji yana zantar da su a cikin babulun su manzo Allah ya ce in dai akwai su a cikin al'ummata fa umaru minhum sayyidina umar yana daga cikin su kaga an tabbatar akwai su a cikin wannan al'umma to suna nan in ka gan su ka je su yi ma addu'a in ka gan su halifofi ne na manzon Allah ku je su yi muku addu'a irin su ne wanda za manzo Allah yake faɗa cikin hadisi yake cewa annabta ta kare walan yaqmin an-nubuwati illa al-mubashshiratu ba abin da ya so daga cikin annabta in ba mubashshiratu ba sabai ka cewa mal mubashshiratu ne mubashshiratu manzo Allah ya ce ar-ru'yas salihatu ru'ya ta gari wanda Allah zai dinga bude musu ruhin su Allah yana jefo musu haske ko Allah ya jefo musu haske ta wasitar manzon Allah su samu wani ilimi wanda ilimin nan kuma a cikin Qur'ani yake da sunna amma ta wasitar manzon Allah ko kuma la Allah kuma ya jefa musu wani lamarin su kamar da Shehu Tijani ya ga manzon Allah ya ba shi wannan wa alima anna fikum du'fan ko da'afan ubangiji ya sani cewa a cikin ku akwai rauni a cikin ku fa in yakun minkum mi'atun idan akwai mutum 100 idan ya kasance mutum 100 minkum daga cikin ku sabiratun wadda take mai dauriya mai hakuri ya gani bu mai ataini za su rinjaye mutum 200 dan haka idan ku kuna kuku 100 kafire mutum 200 ba za ku gudu ba Allah ya ce za ku rinjaye su saboda karfin imani wa in yakun minkum alfun idan ya zama 1000 ne minkum daga cikin ku ya gani bu alfaini za su rinjaye mutum 200 bi iznillahi amma fa da iznin Allah dan haka ku yaki wa'anda suke ninkin ku guda biyu idan kuna 10 kada ku guje wa mutum 20 idan kuna mutum 50 kada ku guje wa mutum 100 sai dai idan sun ninka ku kuma su uku wannan kun gudu babu komai wallahi haqiqa ubangiji ma as-sabirin yana tare da masu hakuri na'am
ala naqaffa Allahu ankum wa alima anna fiikum du'fa فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
نعم
ما كان لنبينا يكون له حصر حتى يسخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
تو wannan aya kuma ta sauka ne a yayin da bayan an dawo daga Badar an kashe mutum 70 daga cikin kafirai an kama mutum 70 bursunonin yaki an tuwo da su saboda ka shugaba sallallahu alaihi wasallam mutum kuma 70 ne daga cikin manyan Qurayshawa yayin da aka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shawaran sahabbansa akan sha'anun su me ya kuke gani akan sha'anun su sayyidina Abubakari Allah ya kara masa yadda yake cewa ahaluka wa qaumuka yace ya rasulullahi wa'annan danginka ne mutananka ne ina ganin a wanzar da su la'allallaha ayyatuba alaihim ina ganin ba mamaki ubangiji yazo nan ga masu tuba saboda haka mu karbi fansa daga cikin su idan mun karbi fansa wannan abin da muka karba daga gurin su zai taimaka mana gurin mu samu abubuwa na kayan yaki da kuma abubuwan da zamu daga musulunci ci gaba sai Umar ya ce shi kuma ya rasulullahi wa'annan kazzabuka wa akharajuka sun sarefanta ka ya rasulullahi sun fitar da kai daga gidajenka sun tuti sahabbanka sun yi kaza ina ganin ya rasulullahi abinda za mu duk kowa dan muka kashe su yace sayyidina Abubakarin ɗan kabilar su Banu Taymin a fito da su a bayi shi ya kashe su da hannunsu. Abbas bin Abdul Muttalib amman manzon Allah yace ga dan uwansa nan sayyidina Ali a bawo sayyidina Ali ya kashe shi, ni kuma ɗan uwana shi ma da uwansa a ciki, ni kuma a turo min ɗan uwana ni ma in kashe su. Ga sayyidina Ali nan ya kama su a kirdi ya kakkashe su, yace domin kafirai su san cewa yau babu wani zumunci in ba na musulunci ba. To shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya kawai Abdurrahman bin Abdullah bin Rawata shi ma ya magana yake cewa ya Rasulullahi ni ina ganin a samu wani kwari mu watsa su a cikin mu mu hura musu sa dun mu kone su, wanda yake makiyin Allah makiyin manzon Allah mai amfanin sa, su ma fa abin da suka yi wanda suka karkashe su suka fitu daga manzon Allah da kamaka suka yi kaza suka azabtar da su, amma suka azabtar da sahabban manzon Allah karshe sai da suka bar muka sauko ma Madina. Suna ta wannan shugaba bai ce komai ba alayhi salatu wasallam ya musu shuru, sai na shi shugaba yake cewa kwatancinka ya Ababakarin kamar kwatancin Annabi Ibrahim ne da yake cewa faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, wanda ya bi ni to ubangiji kai mai gafara ne, fa innahu minni kai yana tare da ni, wa man asani wanda kuma ya saba mun to fa innaka ghafurur rahim, ubangiji kai mai gafara ne mai jinkai. Kuma kwatancin ga kwatancin Annabi Isa ne da yake cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka, Allah in ka azabta su ai bayanka ne, wa in taghfir lahum idan kuma kai gafara gare su fa innaka antal azizul hakim, Allah kai mabuwayi ne hakimu. Shugaba ya ce kai kuma annabi kai kuma sayyid Umar kwatancin ka kamar kwatancin Annabi Nuhu ne da yake cewa akan haƙin mutanen sa rabbi la tazra alal ardi minal kafirina diyara, ubangiji kada ka bar wani gida na kafirai dan a halakar da su. To daga ba shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa to yawanci sun fito sahabbai wasu dubban su da komai, dan haka shugaba sai ya karbi fidaki daga gurin su a karbi fansa kowanne aka dora masa zai ba da ukiya 20, dubu ukiya ɗaya tana munzalin kamar dinari 40, aka dinga karbar fansa kaga an samu abin da za a je ai amfani da wannan kudin a dada tanadin abinda musulunci zai ci gaba, wanda kuma bashi da abinda zai fanci kansa to za mu miƙo muku, za mu bashi yaran muraran guda 10 ya koya musu karatu ko ka rubutu. Abinda aka yi kenan, aka karfi fansa daga gurin su. Yawa a cikin su wanda aka kama din hadda Abbas bin Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a cikin wannan yakin daga cikin munafikai shi Abdullah bin Ubay bin Salulin ya fito, hadda shi aka fito wannan yakin yana cikin musulmai, amma kuma abadin sa ya ba musulmi bane, an taddaure su. To akwai Abbas bin Abdul Muttalib shi daurin da suka yi masa an daure shi sosai, an ce cikin dare sai ya dinga nishi sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ji nishin sa. To babban manzon Allah ne, sai shugaba aka ce dinga jin nishin Abbas bin Abdul Muttalib. To daga baya kuma gashi kayan da yasa an ce ba kaya ne, an ce shi Abbas dogo ne yana da ciki, an ce a wannan lokacin sai shi wannan Abdullah bin Ubay bin Salul wannan ra'as munafiqina sai ya dauki zamin sa mayafin sa sai ya bawa shi Abbas bin Abdul Muttalib da niyyar ya rufe jikinsa saboda daurin da aka yi masa, sai ya karba. To an ce wannan abin da yawa Abbas bin Abdul Muttalib a wannan lokacin da suke karbar fansa shine lokacin da shi Abdullah bin Ubay dan Salul ya mutu, dansa Abdullah ya zo gurin shugaba yake cewa ya nemi cewa a zo ai wa dan ubansa sallah, an ce wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu manzo Allah ya dauko mayafin sa yasa aka ba wa shi Abdullah bin Ubay dan Salul aka lullube shi a cikin mayafin manzo Allah, an ce ya zo ma a riwayal Bukhari bayan an sa shi a kabarin ma sai da manzon Allah ya sa aka fito da shi manzon Allah ya dora shi akan cinyarsa saboda shugaba in yi kai masa alheri to sai ya saka ma da alkhairi, manzon Allah ya masa wannan. to abin da yasa wannan bai amfane shi ba, mayafin da manzon Allah ya bashi bai amfane shi ba, nan kawai wani ya ce to ai gashi an bashi mayafin manzon Allah bai amfane shi ba, saboda a gurin sa bai dauki mayafin wani abu ba, da ya dauki mayafin da daraja yana ganin sa da daraja, to mayafin sai ya amfane shi, shi sai bai amfane shi ba. Amma da a ce da imani kuma ya dauki mayafin yana da daraja saboda ya taba jikin manzon Allah, wannan sai ya amfane shi. A cikin Bukhari din ba ga wannan hadisin nan da Imam Bukhari ya rawaito, wadda tazo gurin manzo Allah take cewa ya Rasulullahi, tazo da wani bargo take cewa na saka wannan ne ya Rasulullahi domin in zo in tafatar da kai da shi in baka shi. Manzo Allah ya karbe shi fa ahaba annabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, manzo Allah ya riki wannan mayafin yana bukata wannan mayafin, wanda ka cikin sahabban manzo Allah sai ya nuna cewa yana son wannan mayafi. Sahabi suka ce ma a hasanta, yanzu manzon Allah an kawo shugaba abu, ga shugaba ya nuna yana son abu, kai kuma ka ce kana so shugaba kai kaga ka san kuma la yarudu sa'ilan, duk abin da aka tambayi manzon Allah, manzon Allah ba ruwa yake? Ma a hasanta, aka ta gaya baraka, ashe shi ya san dabarar da yi, sai ce wallahi ban karbe ta ba illa da ta kuna kafani, na karbi wannan mayafin ne domin idan zan mutu ya zama shine likafani na, arju barakatuhu, ina kaunar in samu albarkar wannan mayafin. Buhari ya ce fa kana sahali, yace shine mai hadisi, yace kuma karshe ta zama likafanin nasa ba, sai ta amfane shi saboda shi akwai imani kuma ya dauki mayafin da girma. Sai da Asma ba tana fitowa da rigan manzon Allah ba, ta ce wannan rigan manzon Allah ce, muna jikawa ne idan mutum bashi da lafiya mu dinga bashi yana sha, ko shi ma ruwaya Imam al-Bukhari ne, ko tace muna shayar da shi ga muna shayar da shi ga mara lafiya sai mu ba su mu dinga sha. To haka akai a wannan waje. To bayan an yi wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an karbi fansa da gurin su wannan mushrikai, to can sayyidina Umar ya zo gurin shugaba da sayyidina Abubakar, sai ya samu shugaba da sayyidina Abubakar ana kuka alayhi salatu wassalam, sai na Umar yake cewa ya Rasulullahi, me yasa wannan kuka, ni ma fa zan yi kukan nan? Sai shugaba yake cewa to ga abin da Allah ya zo da shi yanzu na sako ya zo daga Allah. Ubangiji yake cewa ma kana li nabiyyin bi kamata da wani annabi, ga wani annabi ba, ay yakunu lahu asara, ya zamo akwai asara wanda suke ributattu a tare da shi, hatta yusuna filarari, har sai ya yawaita kisa a cikin ƙasa, sai an rauna na mushrikai da yawan kisa tukunna, sannan za a je ga rukunsu tukunna, shi ne balugu fi qatlil kuffari, sai ya kai mutuka a cikin kisan kafirai. Allah ya ce turiduna arda duniya, kuna nufin tarkacen duniya, bi ahadil fidayi, wajen karɓaffen sannan, wallahu yuridu al-akhirata, shi kuma Allah sakamakon lahira yake duba, wallahu Allah azizun mubwayi ne hakimun Allah gwani. Sai kamar aya ta zo aka nuna shawarar sayyidina Umar ita ake bukata. To irin wannan shine ake cewa hasanatul muqarrabina sayyatul abrari, nan abinda shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi, kashin shi wanda yafi kusanci da Allah zai yi abu na hasana ne, amma sai ga an yi min magana a kanta, kai kuma wanda baka da kusanci da Allah in kai wannan abin ma kai wani lada ne a gurinka, ko nake ce hasanatul muqarrabina sayyatul hasanatul abradi sayyatul muqarrabina. Na'am, to muje.
Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim.
To amma kaga suka ce ita ma wannan anya an yi nusu hatta da cikin waccan ayat da ke cikin suratul qitali, fa imma mannan ba'd wa imma fida'an, ko an ba da kuma tsafi, ko a karbi a yi musu mannu, ko kuma a karbi fida'i. To daga ciki din akwai wanda aka yi musu mannu din aka kyale su, kamar Abu Azzatul Jumahi, wanda shi ya fito a cikin Badar ba abin da mawaki ne ya iya waka, da yazo Badar din shi ba abin da yake in banda waka, yana taba janibin shugaba, yana keta alfarman musulunci tun a maka abin da yake kenan, aka zo Badar kuma abin da yake kenan, saboda haka a ranar aka zo da shi hannu gashi an kama shi, sai zo ya nemi afuwa gurin shugaba, yana kuka yace ai mun afuwa, wallahi ba zan ƙara yi ba. Shugaba ya ce to shikenan kada ka ƙara, aka ce kada ka ƙara amfani da harshenka gurin taɓa musulunci. Ya ce wallahi ba zai daina ba, da ya tafi maka sai ya ci gaba. Wai kuma ranar Uhudu sai ga shi kuma ya kuma fitowa, shi ma a ranar Uhudu sai ga shi an kama shi ya zo hannu. Wai a nan ma kuma sai ya zo yake nema a masa mannu, wai a rabu da shi. Manzo Allah ya ce la yudagul muminu min juhurin marrataini aw kuma qasar sala. Ai ba a sarin mumini a rami sau biyu, an can an kama ka, ka nemi afuwa, nan ma kuma haka sahabbai suka gama da shi. To shine Allah ya ce laula kitabun min Allah, da ba dan wani tabbataccen rubutu daga Allah ba, sabaka da ya rigaya, lamasakum fi ma ahastum azabun azim, da azaba mai girma ta same ku saboda sababin abin da kuka karba na fida'i na fansa. Na'am.
Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim.
Fakulu, Allah ya ce ku ci mimma ghanimtum, da abin da kuka samu na ganima. Allah ya halatta manzo Allah ku ci halalan, halin kasancewa sa halal, tayyiban, halin kasancewa kuma tsarkakka, dan za su al'ummacin da suka gabata. Idan an yaƙi an samu ganimar, sai dai a zo a tara ganimar, a tara ganimar, wuta sai ta zo daga sama, sai ta zo ta ƙone wannan ganimar, shine alamun Allah ya karɓi wannan yaƙin. To wannan al'umma ku sai Ubangiji ya halatta musu wannan ganimar. In an kama ganima, Ubangiji ya halatta muku. In ma mata ne aka samu a cikin ganimar, Ubangiji ya halatta muku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, innallaha haqiqa Ubangiji gafurun, mai gafara ne, rahimun, mai jin kai. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih. Hatim lima sabaqana sirrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim la ali haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.